Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya da kuma Alpha Radio na birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji tattaunawar wakilin mu Haruna Dauda da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa, babban jami'i a asibitin masu rashin lafiyar hankali na Maiduguri, akan ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin tunatar da al'umma akan illolin da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi ke haddasawa. Bayan haka za mu kawo muku maimakon shiri na ciki da gaskiya, akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da saƙonni da kuka aiko mana ta waya, amma duk sai kun ji wato cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Manyan jami'an Amurka da Iran na ci gaba da caccen baki gargaɗin juna, yayin da kuma a lokaci guda suke cewa ba su da ƙaunar shiga yaƙi. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a ofishinsa na Oval da yammacin jiya Talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaƙi ya ɓarke, Trump ya bayar da amsa cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba, bana buƙatar hanyar ficewa. Shugaban na Amurka da safiyar jiya Talata ya yi gargaɗi ta kafar Twitter cewa abin da zai biyo bayan duk wani hari daga Iran kan duk wani ɗan Amurka ko gawurtaccen ƙarfin soji. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi jiya Talata cewa a wata ziyara da ya kai Afghanistan cewa gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daɗe ta zuwa watan Satumba. Wannan ziyara ta shi na zuwa ne yayin da aka shirya ganawa tsakanin jami'an Amurka da na Taliban a Qatar a wannan makon ranar 29 ga watan Yuni, domin ci gaba da zagaye na gaba a tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi da zumar samar da yarjejeniyar a siyasance kan yakin a ƙasar Afghanistan. Ina fatan za mu samu cin yarjejeniyar zaman lafiya kafin ranar 1 ga watan Satumba. Wannan shine wa'adin da muka dauka, a cewar Pompeo lokacin da yake magana da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka da ke Kabul bayan ganawarsa da shugabannin Afghanistan. Ƙasar dai ta shirya gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 28 ga watan Satumba. Manyan jami'an Amurka sun ce kar ma wani ya sa ran cewa za a iya cimma wasu mashahuran yarjejeniyoyi lokacin da shugaba Donald Trump ya gana da shugaban China Xi Jinping wani lokaci a wannan satin bayan fagen taron kolin manyan ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira G20 a birnin Osaka na ƙasar Japan. Jami'an sun ce babban dalilin ganawar tasu shine domin su cimma yarjejeniyar ya fara sake zaman tattaunawar cinikayya wadda ta wargaje a watan Mayu. Zaman tattaunawar na 11 ya gaza samar da matsaya akan damuwar Amurka kan maƙudan kuɗaɗen da China ke samu wajen shigar da kaya Amurka da kuma zargin satar fasaha da ake yi wa ƙasar China. Trump ya riga ya barazana saka ƙarin haraji ma wasu ƙarin kayan da China ke shigarwa Amurka na dala biliyan 325, wanda kenan zai shafi kusan dukkanin kayayyakin da China ke shigarwa Amurka, waɗanda a yanzu harajin kashi 25 cikin 100 da aka sa akan kayayyakin China na dala biliyan 250 bai shafe su ba. To labaran duniya na zuwa muku ne garin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani babban jami'in Amurka, yin amfani da ƙarfin soja a ƙasar Venezuela har yanzu shine zaɓi domin goyon bayan yunkurin kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro, da yake magana a wani taron manema labarai na ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Talata. Jami'in Amurka na musamman a Venezuela, Elliot Abrams, ya ci gaba da kira ga Maduro da ya sauka daga kan mulki. Ya ce shingen da ke kare samar da zaman lafiya ya danganta ne ga ƙin sauka gefe Maduro ya yi. Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya 50 da ke goyon bayan shugaban 'yan adawa Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi a watan Janairu. Maduro yana ci gaba da samun goyon bayan ƙasar China da Rasha, manyan ƙawayensa. Babban mai bada shawara a fadar White House Jared Kushner ya faɗi jiya Talata cewa za a iya aiwatar da shirin tattalin arzikin da zai samar da ci gaba ga Falastinawa ne kadai idan har sun amince da shi a matsayin sharadin cimma zaman lafiya. Da yake magana jiya Talata a wurin buɗe taron ƙarawa juna sani a Bahrain domin fara samar da hanyar zaman lafiya tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa. Kushina ya ce Falastina ba za su cimma burinsu ba ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba a siyasance. Amincewa da batun inganta tattalin arziki wani sharadi ne na warware sauran matsalolin siyasa da suka kasa warwaruwa a baya, a cewar Kushina. Ya ƙara da cewa a gaskiya ci gaban tattalin arziki da wadata ga Falastina ba zai samu ba ba tare da an samar da maslaha ta siyasa ba ga rikicin da ake yi wanda zai tabbatarwa da Isra'ila tsaro da kuma baiwa Falastinawa mutuncin da ya kamata. Kananan yara sama da 200 da ake rike da su a wasu ginin ma'aikatan tsaron kan iyaka waɗanda aka bayyana a halin da suke ciki a matsayin maras kyau kuma maras tsafta a makon da ya gabata an ɗauke su zuwa wata hukumar Amurka jiya Talata kamar yadda hukumar lafiya suka tabbatar.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumazalla, ranar 26 ga watan Yuni ta kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aje domin tunatar da al'umman duniya akan illolin amfani da miyagun ƙwayoyi. Wakilin sashen Hausa da muryar Amurka Haruna Dauda ya tattauna da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa, babban jami'i a asibitin masu rashin lafiyar hankali na Maiduguri da ake kira Federal Neuropsychiatric, akan muhimmancin wannan ranar ga kuma yadda tattaunawar ta tafi.
Alhamdulillah, yana da muhimmanci sosai wannan da rana da majalisar kungiyar lafiya ta duniya ta keɓance na 26 ga watan Yuni na kowane shekara don tunatar da duniya akan illa da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi suke jawowa. Wannan muhimmancin gaskiya ba abu bane da za a iya fayyacewa bai daya. Alal misali, a Najeriya a shekara da ta gabata akwai bincike da aka gudanar duk ƙasan gabaki ɗaya ya nuna cewa kashi 14 na cikin al'umma Najeriya suna amfani da wani bangare na ƙwaya da yake gushar da hankalin mutum. Wannan yana nuni da ɗaya daga kowane mutum shida za a iya samun mai amfani da ƙwaya. Sannan kuma a fannin mu kamar na jihar Borno, wannan bincike da aka ya nuna wajen kashi 9 cikin 100, wato kusan kowane mutum daya cikin 10 ana samun wanda yake ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Hakan kuma ya sake munana ne sanadiyan wannan rikici da aka samu a wannan bangare na ƙasa. Mutane da yawa sun samu kawunan su cikin mawuyacin rayuwa da ya ta'azzara su ya sa su suke amfani da wasu miyagun ƙwayoyi. A shekaru na baya can, a ce shekaru 20-30 da suka shige, da kyarkaji mace tana amfani da mummunan abu na maye. Amma wannan bincike da aka yi ya nuna cewa mata kusan ana samun kashi 6 cikin 100 wanda suke amfani da muggan ƙwayoyi. So gaskiya yana da muhimmanci a wayar da jama'a da kai. A kowane al'umma matasa su ne suke ci gaba da al'ummar. Aiki na economy da komai yawancin matasa ne. Sannan kuma bincike da ya nuna kashi kusan 60 ko 70 na cikin masu ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi na sun kasance ne mutane da suke tsakanin shekara 15 da shekara 50.
To raka dai kai bayanin cewa kamar wannan rikici na rinjimin Boko Haram ya ƙara ya waitar mutane wajen shan miyagun ƙwayoyi haka wannan jaha ba. Kamar sai ina ne wannan batun shan miyagun ƙwayoyi yake dangantaka da wannan rikici?
Yawa, yawancin jama'a da suke amfani da miyagun ƙwayoyi saka sanadiyan wannan rikici mutane ne alal misali da suke da abun hannun su ko suna zama a gidajen su dan rayuwa na gudana yadda ya kamata. Da kwatsam suka samu halin su kawunan su cikin wannan hali. Dan adam in ba mutum da ya tawakkali bane ko ya hakuri da yadda ya samu kansa cikin rayuwa, yana wuya ya ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali ba yadda ya saba ba. So wasu suna amfani da ƙwayoyin ne domin su kwantar da hankalin su ko kuwa su manta da ababin da ya faru da su. A cikin sanadiyan haka aka samu. Sannan kuma zama a cakuɗe kaman a wasu camps na masu gudun hijiran ana samun matsala da miyagun abin mutane suke zama dillalan sayar da kwayoyin anan kuma zaka ga ana ta gudanar da irin wannan ayyuka mutane da yawa suna fadawa ciki shi ne matsalolin da ake samu
akwai batun mata da ka tabo kace mata ma sun shiga wannan batu na shan miyagun kwayoyi kuma me ne kake gani ya kawo mata cikin wannan haka da shi ganin an fi danganta maza da shan miyagun
to Allahu alam globalization da kuma canjin yadda yanayi yake yana daya daga cikin wannan ababe ai da a arewa da namijin ma an ka gan yana sha abun mamaki ne amma yanzu zaka gan kowa da kowa ya samu ruwan dare amma daya daga cikin abun da yake ciki gaskiya irin alaka da wasu bangarori na duniya ta fannin internet da kuma irin fina-finai da muke kalla da wasu ababe gaskiya suna daya daga cikin ababen da suke sa ake samun canjin yanayi cikin wannan hali
To madalla Haruna Dauda kenan a tattaunawarsa da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa wadannan wato kafin dai mu ci gaba sai a ci akata da wannan wakar da ke bisa inji
dokar a sha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau takallan ba nan ne kwaya ko ba ta da kyau ta kan sa alala ce kwaya ko saurara kwaya ko ba sha ne kwaya ko ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ko ba to can da ba na sha wannan mu ba ya sha to kar a sha kwaya
to ba dalla sai a kiyaye da shan kwaya wadannan shirye-shirye da da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 3 ne da minti 12 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro muna kan bin bahasin ma'aikata kimanin 50 na kamfanin buga kuɗin Najeriya da aka kora daga aiki a shekarar 2012 sakamakon abin da suka ce satar naira miliyan 1.5 daga cikin su yayi babban manajan kamfanin Umar Abbas Masanawa kamar yadda muka kawo muku a baya ya amince zai bayanin matsayar kamfanin kan lamarin duk da ba a lokacin da ya hau mukamin aka samu akasin ba wakilin Hassan Mai na kaina ya je kamfanin takardar korafin waɗanda aka kora don samun amsa ko matsayar kamfanin karshe dai kamfanin ya buƙaci a mika masa tambayoyin ɗaya bayan ɗaya a rubuce don nazartar su kafin ya mai da martani ga ma bayanin Abbas Masanawa ta wayar tarho inda yake cewa suna da haƙƙin a ba su dama su faɗi bayani daga ɓangaren su
ina ina tsoron ka
eh to Alhaji Umar nace wayannan mutanen kuna da masaniya kan lamuran su wadanda aka sallama 2012 dalilin wata sata da aka yi a nan kamfani
ka mu lokacin bamu zo ba
eh na gane
yawa mu zo amma da yan official da ko ni profession da kuke nema ku je ku rubuta mu official sai mu hawo ka amma duk abin da aka yi is documented kuma menene ya faru is documented so an rubuta official will be able to respond duk wani inquiry
yawa to ai wato Alhaji Umar da yake ka san harka ce ta redo tana bukatun a sa wani ko kai ko ka bada wani umurni yayi magana ne da baki
eh shi ne ce in ku rubuto ko ku zo ku same mu ga abin korafin da kuke ci sai mu tell you the truth who are not there then but who did they just pass there come here for it come haka ba
eh na'am
so whatever it is you will know the truth whatever it is we are transparent we are an open transparent organization so whatever it is so we'll tell you the truth we'll tell you we'll give you all the records what it is so ako wani suka muku korafi you come to us we'll tell you the truth
yanzu dai zamu tura tambayoyin kamar yadda wakilin ya kawo mana labarin abin da kamfanin buga kuɗin ya bukata
Gabannin samu an so shin zamu leka jihar Filato inda zamu kawo muku wata takaddama ta barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta kigarewa duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin malaman addini musamman kungiyar Izala mai korafin Abdullahi Malamu Muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura yan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotu amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki yan sandan mun tuntubi wasu daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alƙawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar gabanin kammalar wannan shiri da dar Allah zamu ji matsayar gwamnatin Filato ko hukumar kula da tsara birane ta jihar ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel
Assalamu alaikum sunana Abdullahi Malami Muhammad wanda nake zaune a Jos a Shagari kwana Rafumfa
wannan wuce anguwa ce kuma sai ka daga murya wajen magana
wannan unguwar Shagari kwana ce a Rafumfa Jos North local government
wannan unguwa tana makwabtaka da waɗanne unguwanni ne
wannan unguwa tana makwabtaka da unguwar ni da Feguna da unguwar Rogo da Afata
wato ya nuna dai tana tsakiyar karamar hukumar Jos ta Arewa
barai da gaske tana tsakiyar karamar hukumar Jos North
iya ka fada da turanci kenan shikenan menene malami me ya faru me kike so ka fada wannan shiri na ciki da gaskiya dan na ganka da wata takarda jere da wasu sunaye kusan sun kai kusan 8 ne ko 9 ga sunan dai
wato abin da yake faruwa dangane da ni wato wuri ne fili wadda na saya mai foundation aiki 8 da kango 4 a gaba a hannun Malam Umaru Gombe wanda yake zauna a Inuwa Kano a Jos amma a yanzu ya koma Bauchi da zama
yau kace wannan gida kuma gidan an fara gina shi ba gama ba kenan
gidan an gina kango 4 ne kawai sai dai foundation daki 8
amma kalmar kango me kike a Hausance in an ce kango sani na ana nufin fagini ne wanda babu kowa a ciki kawai ai katanga kawai kyale ta haka
abinda ake nufi da kango inda aka fara gina ba a sa kwano a sama ba ba silib ba kwano shine kango to bayan na sai wannan wuri a wurin Umar Ma'azu ya sayar mun wuri akan kudi naira shekara 25 akan kudi naira 75,000
naira shekara 25 kudi naira 75,000 yanzu wannan naira 75,000 inda zaka iya lissafi darajar sa a yanzu da wadancan shekarun kamar kudin za su kai kamar miliyan ko kuma kamar nawa
za su kai darajar wannan kudi kamar a yanzu zai kai kamar miliyan 3 bayan haka Malam Umar Ma'azu bayan ya sayar mun wannan wuri a doka wadda muke da ita ta jihar Filato ta Lang of Sabe akwai angon layi sai ya cire mana shi bayan ya cire mana angon layi ya dauki ragowar fili
wato duk masu sauraro su gane tunda masu sauraron mu ba wai mutanen jihar Filato bane kawai mutane ne na kasashe ma daban-daban menene angon layi
abinda ake nufi da angon layi ba a hada gida a nan Filato state tsakanin gida da gida akan bar kafa 5 zuwa 6
wato gida idi akwai lungu kenan dan ina jin na Kano suna ce masa loko akwai lungun da za a bi a wuce tsakanin gida da gida ba a hada katanga
na'am ba a hada katanga a nan Filato akwai lungu wannan lungun saboda ruwan gidan wani yazo ba zai zuba gidan wani ba zuba wannan lungun in gobara ta taso ba za ta taba gidan wani ba za a bi ta lungun ne a kashe wannan gobara
to muna ji cigaba da bamu labari me ya faru
daga nan bayan ya cire mana wannan angon layi shi Umar Ma'azu sai ya zo ya canza shawara ya ce to ya kamata ma mu sai wannan wuri gaba daya domin me domin mu hade shi domin yana so zai koma Gombe da zama na ce babu kudi a wuri na akwai wakili na Alhaji Badamasi ciyaman na yan kasuwar ta mataimakin ciyaman na yan kasuwar bayan banki Jos Terminus ya kira ni a waya wanda shi ne wakilta dama sai mun wannan wuri yace to ga abin da yake akwai, nace ba kudi a kasa. Shi Malam Umar Mu'azu yace ko da deposit ne a bashi. Alhaji Badamasi ya dauki kudi naira 10,000 ya ba Umar Mu'azu akan cewa za a cika 65,000. Ya zama na magana an wallahi an hakura da shi. To daga baya dillalin da ya kawo muka yi wannan ciniki da shi sai sake dauko wani mutum mai suna Iliya Sani kan cewa wannan rabin tun da 10,000 muka bayar ya sayarwa Iliya Sani ya ƙara 10,000 akan yadda muka saya. Malam Umar Mu'azu ya ce to mu kuma fa da muka bada albas ya dauki takardu da lan of lan sabe na wurin ya bamu yaya za a yi karbo wannan lan sabe kuma a dauki 10,000 mu amayar mana. Shi Umar Dillali ya ce shi ya kawo ni shi ya kawo wakili na Alhaji Badamasi shi ya kawo Iliya Sani saboda haka shi ya san yadda zai je daidaita. Daga nan ya karbi kudin Iliya Sani 85,000 an samu karin 10,000 akan inda ya sayar mun waccan fili na biyu. Bayan an yi haka an gama kwana biyu ina Lagos na zo na ci gaba da gini na. Bayan na gama gini na, lokacin da na gama gini waccan wanda aka sayarwa bai bar wannan angon layi ba wanda aka cire mana da farko. Shine sai ya zo ya samu Umaru ya ce to akwai magana biyu inji Alhaji Badamasi. Na farko akwai maganar angon layi wadda doka ne saboda gobara, sannan na biyu akwai maganar 10,000 da ya bada albas ba a dawo mar ba. Sai ya ce to ya gaya wa wannan Dillali Umar Dillali wannan magana, saboda haka mu samu Umar Dillali zai dawo da wannan kudi. To 10,000 Umar Dillali daga baya da daita mun barki da Allah, amma an wallahi ne tunda doka ne
ya dawo da kudin ko kun barki da Allah, mai kike nufi?
Ya dawo da wannan 10,000 waccan wuri da ya riga ya sayar wani mun yadda je ya sayar mar, amma ne a bi doka a cire wannan an wallahi saboda ruwan gidansa ya zuba an wallahi in gobara ta tashi ba za ta tsallako gidanmu ba. To daga ƙarshe ma gobara ta faru a gidansa.
Abdullahi Malamu Muhammad kenan yake bayanin da kaddamarsu da makwabcinsa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu dora a daidai inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaishe ka. Yanzu kuma ga sharhin jaridar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridar mu ne na wannan makon da jaridar Liswara ta kasar Jamhuriyar Kamaru an litarato mana cewa shugaban kasar Musa Biya yana kokarin nada waɗansu sababbin darakta da jaridar a masana'antu da kuma kamfanoni mallakan gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Filkam an da ita kuma ta hango mana cewa ministan albarkatun gandun daji na kasar Kamaru yanzu dai ya miƙawa masu gudanar da ayyuka na tsaron gandun dajin babura guda 96 domin ganin cewa sun ci gaba da gudanar da ayyukan nasu kan kamo waɗanda suke halaka namun daji. Sai kuma jaridar Emergence an da ita ma ta ce ministan yawon bude idanu na kasar Jamhuriyar Kamaru Bello Buba mai gari a yanzu dai ya yi tsokaci akan waɗansu kamfanonika da suke gina manyan ɗakunan otel ɗin da ake buƙatar saukan baƙi wanda yanzu haka suke jawo nawa, kuma sun karɓi kashi 80 daga cikin kuɗaɗen da aka rantaba hannu da su. Sai kuma jaridar Sans de Tour anda ita ma ta nuna mana cewar sababbin darakta din da za a nada na manyan kamfaninnika da kuma masana'antu kasar Jamhuriyar Kamaru da su samu garabasan albashi mai kwari da ma kudaden alawus a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan Le Message kuma cewa ta yi yanzu haka kotu na doktar da sojojin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta gurfanar da dakarun tsaro guda 7 waɗanda suka aikata waɗansu manyan laifuka a jihar Arewa mai nisan kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Le Quotidien kuma cewa ta yi magoya bayan dan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kanto wanda yanzu haka yake garkami a gidan maza dake birnin Yaounde sun shirya aniyan yin wani gangami a ƙarshen wannan mako domin su turisasawa gwamnatin kasar da ta sako musu shugaban su. Jaridar Independent kuma cewa ta yi shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru Mustapha Baige Jibrin yanzu dai ya dakatar da magatakardar majalisar har sai baba ya gani. Jaridar Nouvelle kuma ta tabbatar mana cewar gobarar da ta lakume wani bangaren matatan man fetur din kasar jamhuriyar Kamaru Sonara wani bincike da ake gudanarwa yanzu dai an damko wannan su manyan ma'aikata guda biyar wanda ake ganin cewa suna da hannu a cikin gobarar. Zamu kammala shirin da namu yana wannan makon da jaridar Le Voix de Saint and ita ma ta gulmata mana cewar wata motar safa da wata gongoro sun yi taho mugama a kan hawan dutsen Bace wanda ya sanadiyan mutuwan mutane 20 da dama kuma suka jikkata. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Tsare da Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da yake aiko mana.
Assalamu alaikum sashen hausalin Amurka. Mai magana Alhaji Audu ne gora Kampala malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da zaɓen shugabannin majalisar jiha guda biyu da aka yi a jihar Bauchi. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne a tsari irin na demokuraɗiyya. Yan majalisar jihar Bauchi ya kamata ku zama masu bin doka da oda. Ku ne ba al'umma suka zaɓe ku domin ku je ku yi musu doka yadda za ta amfane su. To amma kun yayi gari kuna karya doka. Yaya mutum zai musha ɗaya za su je su yi zaɓen shugabancin majalisa ga mutum goma sha takwas a wajen majalisa. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne a tafiya ko a ra'ayi irin demokuraɗiyya. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Maniwa ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Ina jinjina da gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu dangane da matsalolin barace-barace da ya miƙa shi ga mai martaba sarkin Bandu Alhaji Ilyasu Bashir kuma Ilyasu Bashir ya tsara mallaman addini kala-kala. Aka zauna aka yi nazari aka cincinta aka ga abin da ya kamata. Ya Allah kawa Ilyasu Bashir albarka kai mai ƙarfin gwiwa ka ba shi nasara cikin wanga al'amari. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina roƙon sabon gwamnanmu na jihar Bauchi da ya taimake mu da wasu hanyoyi guda biyu. Na farko hanyar da ta tashi daga garin Katin Liman ta shiga garin Lamba ta je garin Nasarawa ta wuce garin Siyi. Lallai idan ya mana wannan hanya ma'aikatan da 'yan kasuwa da kuma manoma za su samu sauƙin fitowa kan hanya su zo wajen aikinsu. Sai kuma hanya na biyu wanda ya tashi daga garin Gameru ya shiga garin Siri Babba.
To madalla yanzu kuma ga Sarfili ya dawo mana da labarai a takaice.
A takaicen manyan jami'an Amurka da Iran na ci gaba da tatar baki da gargaɗin juna yayin da kuma lokaci guda suke cewa ba su ƙauna shiga yaƙi. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a ofishinsa na Oval da yammacin jiya Talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake. Da wannan jarida ya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaƙi ya ɓarke, Trump ya bayar da amsar cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba, ba na buƙatar hanyar ficewa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi jiya Talata cewa lokacin wata ziyara da ya kai Afghanistan cewa gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita zuwa watan Satumba.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Darrell Smith. Baba ya koma ƙeri ne daga nan Washington DC, ne ke sallama da ku. Salamu alaikum.